أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. الحمد لله الكريم المنان، الحمد لله الملك الجبار، الحمد لله الواحد الأحد، الحمد لله الذي له كل الخلائق تسمر صلواته وسلامه على الحبيب المختار نبينا محمد وعلى أهله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وأجرنا من النار. Bayan haka, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muna gode mahaliccinmu Allah mai kowa mai komai da ya hukunta muka kasance rayuwa a wannan safiya ta Alhamis, wacce take yau 20 daidai da lissafin 20 daidai da lissafin Ramadan, hijiran fiyayyen halitta, farin jakada, annabin Allah, annabin rahma, manzon Allah, manzon tsira sallallahu alaihi wasallam, daga Makka zuwa Madina yau shekara 1446, wanda yake daidai da yau 20 daidai ga watan Maris a kalandar masu albashi shekara ta 2025. Kuma kamar yadda muka saba, za mu ci gaba da tafsirin Al-Qur'ani mai girma a daidai wannan lokaci na bayan sallar asuba. Muna addu'a Allah madaukakin sarki ya karɓa mana ibadun, ya ba mu ikon karanta daidai da fassara daidai da kuma yin aiki da daidai ɗin har zuwa lokacin da numfashinmu zai ƙare. A jiya, an bamu manta ba, a cikin wannan sura mai tarin albarka, suratul baqara, mun tsaya ne akan aya mai lamba ta
271,
inda Allah madaukakin sarki yake bayanin in tubu da sadaqati ko fa ni'ma hiya wa in tukuha wa tu'tuha al-fuqara fa hiya khairul lakum wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Aya mai lamba ta 271, za mu ci gaba daga nan zuwa inda Allah madaukakin sarki hukunta ma iya kaiwa. Sai Allah madaukakin sarki ya ce:
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون دربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا، وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
الله يسعدك يا رحيم. ونجي مدوكا كين سركية شي، ليس عليك هداهم، shiriyarsu ba a hannunka take ba. Walakin Allah ya hadi man yasha, sai dai shi Allah shi yake shiryar da wanda ya ga dama. Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum, babu wani abin da za ku dauka ku bayar na dukiya face kun yi abin ne don ribar kanku. wama tunfiquna illa ibtigaa wajhi Allah, kuma kada ku ciyar da komai sai dan ku ciyar domin neman yardan Allah madaukakin sarki. Wama tunfiqu min khairin yuwaffa ilaykum, babu wani abin da za ku dauki dukiyar ku bayar ku ciyar domin daukaka addinin Allah, face shi Allah din yuwaffa ilaykum zai cika muku ladan ku, wa antum la tuzlamuna, kuma ba za a zalunce ku da komai ba. Lilfuqara'il muhajirin lilfuqara'il ladzina ubsiru fi sabilillah, in za ku bayar da sadaka ku bayar ga talakawan nan da aka tare su wato domin shirin ko ta kwana ga kare addinin Allah madaukakin sarki, ta yadda sakamakon tare su da aka yi laistadi umma darban fil ardi, ba sa iya fita nan da can su fita fatauci. Yahsabuhumul jahilu aghniya'a min at-ta'affuf, daƙiƙi yana ɗaukan su su mawadata ne saboda kamun kai da suke da shi, ba sa roƙon mutane. Allah ya ce la yas'aluna an-nasa ilhafa, ba sa naciya wurin roƙon mutane. Kuma tunfiqu min khairin fa inna Allaha bihi alim, babu wani abin da za ku ɗauka ku bayar na dukiyanku, face Allah madaukakin sarki fa yana sanar da abin da kuke yi. Allazina yunfiquna amwalahum, Allah ya ce lalle waɗannan da suke ɗaukan dukiyansu su ciyar fi sabilillahi, bil layli wan nahar, cikin dare da yini, sirran wa alaniyatan, cikin boye da kuma a bayyane, falahum ajruhum inda rabbihim, suna da ladansu da garimi a wurin ubangijinsu, wala khawfun alaihim wala hum yahzanun, ba za su ji tsoro ba na barin abin da za su bari, ba za kuma su baƙin ciki ba na cewa sun bar duniya, ko kuma ba za su ji tsoro ba ga abin da za su fuskanta a ranar lahira, ba za kuma su ji baƙin ciki ba ga abin da suka bari a duniya, in ji Allah madaukakin sarki. Waɗannan ayoyi da malam ya karanto mana su yanzu nan ayoyi ne kamar yadda tun a baya mun faɗa, mun shiga rukunin ayoyi a cikin wannan sura, suratul baqara. Season din yanzu an gama wadancan season din, an shiga season na har kallan dukiya, wanda kuma shi zai kai mu har bangon wannan sura mai tarihin albarka, suratul baqara. Hidiman dukiya abin da ya shafi bashi ne, a jingina ne, a sadaka ne, a ciyarwa ne, a wa taimako ne, tallafi ne, menene, duk sun shiga ciki. Don haka shi ma wannan season din ya kasu ne episode episode. To episode da zamu shiga na yau shine game da abin da ya shafi daukan dukiya a baya. Me yasa ana hidiman dukiya kuma sai Allah madaukakin sarki ya kawo batun shiryar da mutane? Batu yake akan dukiya, amma sai Allah ya kawo magana kuma akan shiryar da bayin. Allah ya ce laisa alayka hudahu, shiryar da su baya hannunka, walakin Allah ya hadi man yasha. Wato mu gane ita shiriya, kamar yadda malamai suka faɗa, shiriya ta kasu izuwa gida biyu. Shiriya ta kasu izuwa gida biyu, akwai hidayatu tawfiq, akwai kuma hidayatu irshad. Hidaya tawfiq, wannan babu mahalukin da ya isa yi wannan saiwa sai Allah. Hidaya irshad kuma ni ma kai ma mu ma ko a cikin wannan zai yi hidaya irshad. Hidaya irshadiyya ita ce wanda yanzu kaga yaro zai tsallaka hanya, sai kai dakata tsayatu kunna, sai ka duba hagun da dama kaga babu, sai ka hau dingan tsakiya ka sake duba hagun da dama an babu, sannan sai ka tsallaka. Wannan ana kiranta hidaya irshad, irshadiyya, ka gaya masa abin da zai yi, amma bayan ka tafi ba, sai Allah ya ga dama ya bashi dama ya kiyaye abin da ka faɗa din tare da cewa ya saurare ka. To wannan ita ake kira hidaya irshad. Tawfiqin kuma shine ya dace ya aiki da abin da ka faɗa masa. Mun sani ko mun gane wannan misali. To dan haka dukkanin annabawa Allah ya ba su iko na hidaya irshadiyya, amma hidayatu tawfiq wallahi babu mahalukin da ya sai datar da mutun ya bi tafarkin tsira. Baka isa baka sa mutun ya musulunta, baka isa baka sa shi ya bi tafarkin tsira, baka isa baka sa shi daidai ya tsafi, duk wani abin da yake saban Allah baka isa ka hana shi. Wannan iko ne na Allah. Shi yasa zamu ga in mun buga mun duba cikin Alkur'ani akwai misalai da dama da zamu kawo akan wannan. Misali in mun dauki Annabi Nuhu alaihi salatu wassalam, yanzu a iya tunaninmu za ka so a ce matarka ta lalace? Asali ma daman Annabi ce mana ku yi bincike ga nudufanku, ku yi bincike yadda za ku saka nudufanku. An ce nudufa shi ne ruwan koyayen halitta da Allah ya kimsa a cikin kiran halittar ka. Ka yi zaɓe yadda za ka saka koyayen halittar ka ya zama wuri ne mai aminci na gartacce. Manzo Allah ya ce domin ɗabi'a na so take yi. Kai bincike ina ne ya kamata ƙwan halittar ka ya shiga ya haɗu da ƙwan halittar mancan da ka nema.
ta yadda za ku haifo ‘ya’ya wanda za ka ke kallo su zama makasanin gida ne domin ɗabi’a tana na son jan Nabi sallallahu alaihi wasallam. To kar ka ɗauka annabawa ba su iya zaɓen mata ba. Annabi Nuhu alaihi salatu wasalam ya haɗu da jarabawa guda biyu. Jarabawa ta farko shi ne matarsa da suke zaune da ita tsawon shekaru ba ta yi imani da shi ba. Jarabawa ta biyu Annabi Nuhu alaihi salatu wasalam ɗansa na cikinsa wanda ya samar da Allah ya samar masa da wannan ɗan ta hanyar aure, bayan ya yi aure matarsa ta haifa masa wannan ɗan, amma ɗan bai yi imani da shi ba. Lura da wannan bayanin da kyau. Kaga kenan Annabi Nuhu kuma ana lissafa annabawa da suka iya wa'azi, misali in kana ma rating a ce za a yi scoring ɗin Annabi. Annabi Nuhu ba wanda zai scoring ɗin Annabi Nuhu ƙasa da 100, ya ci 100 bisa 100 saboda Allah ya ba mu labarin me yayi. Inni da autu qaumi laylan wa nahara, na kira su ba dare ba rana, ji Annabi Nuhu yace kuma inni da autuhum jiharan, na musu wa'azi a bayyane, zan je kasuwa in musu wa'azi. In yanzu ne kace zan kafa loud speaker in kara ɗaya garin da sautin speaker ina musu wa'azi. Kuma inni a'lantu lahum, sannan na musu ilani, wa asrartu lahum israran, na biyo su ɗaya ɗayan su in je in samu mutum a gidansa mai sallama kamar na zo karɓan bashi. Daga nisa shi ina karamin murya, ce to fa ka sani ni ne wanda Allah ya aiko. Ko abin da nake gaya muku nan ba soyayya ku nake ba. Allah ne ya ce in gaya muku fa in kun bi ni duk abin da za ku yi din ba na buƙatar ku ba ni koda kwandala. La as'alukum alayhi malan, shine ma'ana la as'alukum alayhi min ajri, ba na buƙatar ku ba ni komai. In ajri illa ala rabbil alamin, lada na sakamakon abin da nake na da'awa yana wurin Allah ne ya aiko. Kawai abin da yake buƙata shine uballighukum risalati rabbi, ina isar muku da da'awa ne, amma manzancin da Allah ya aiko ne ga muku. Wa ansabu lakum, kun da muku nasiha, walakin la tuhibbuna an-nasihina. Ko annabawa Annabi Nuhu yayi ta yin irin wannan abu, ina muku nasiha ku gyara halayen ku, ku bi ni, ba na buƙatar kwandala, kawai ku zo ku yi imani ne, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna nuhan rasulillah, kawai abin da nake buƙata ku yi kenan, ku bi ni a matsayin manzo da Allah ya turo mu. Amma sai suka bi jire suka ki, sai ne shekaru 950 yana wa'azi. Matsiyata sun isi imani da shi. Daga ƙarshen Annabi Nuhu me yayi? Ya daga hannun ce rabbi la tazar ala al-ardi min al-kafiri na dayyara, innaka in tazarhu yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara. Kuma bai yi hakan ba har sai da Allah ya sanar da shi babu wanda zai ƙara imani illa man qad amana an ja Allah, babu wanda zai ƙara imani a cikin mutanen ka banda waɗannan da suka yi imani. Malamai suka ce waɗanda suka yi imani da Annabi Nuhu wasu mutum 80 ba. Duk mutanen duniya a lokacin duk sun kafirce masa. Kuma Allah ya gaya mana da awan da yi, sai dai shekaru 50,000 ka duba wani lissafi na Alƙur'ani. Shekaru 50,000 ɗin ba wai shekarun rayuwarsa ba ne, wannan shekarun da awarsa ce ta farko. Yana gaya musu Allah ya ce ya hana bin wadda da suwa'a da ya husa da ya ƙuƙa da nasara, gumaka ne ku yi watsi da su, amma suka ƙi ji. Ƙarshen Annabi Nuhu ya musu addu'a suka halaka. To daga cikin waɗanda suka halaka ɗin Allah ya gaya mana wa imra'ati Nuhin ko da kuma ɗansa. Kala ya rabbi inna bani min ahli wa inna wa'daka alhaq, dana yana cikin iyalina wanda mun ji me ya faru tsakanin sa da dan, ruwa ya kaure ko ina. Allah ya ce inna lamma dagal ma'u hamalnakum fil jariya, lokacin da ruwa ya dagawa ya wuce gona da iri ya mamaye ko ina, jo gidaje kawai kaman ambaliyan dam din me sunan sa na mai dubu, babu rufin gida an jeba bene bane ba kallon sa, kawai ya rufe gida kirf, ruwan ya ma mai koyi. Yayin da ruwa ya yi dagawa ji Allah madaukakin sarki, sai muka dauke ku a cikin jariya mai gudana akan ruwa, jirgin Annabi Nuhu. Annabi Nuhu ya ce wa ɗansa ya bunayyar kan ma'ana, ya kai ɗana zo ka hau wannan jirgi mu tafi. Sai ya ce ai ba zan hau ba, wannan abubuwan ka ne da ka saba yi kai baba, kana ta gaya wa mutane wai to ni ba zan hau jirgin ka ba. Yayi tangal-tangal ya kife da mu halaka sa'awi ila cabalin, ga can dutse mai tsawo ɗin jin haukan sa, ina hau na tsira ya asimu ni min alma. Haka ya gaya wa Annabi Nuhu saboda tausayi da Allah madaukakin sarki yake wa idon Annabi Nuhu. Ga kallon ɗansa yana dumewa a ruwa, sai ya turo igiyar ruwa ta jijjiga ta yi kumfa, sai kumfan ya tare tsakanin Annabi Nuhu da ɗansa, don haka ɗan ya halaka. Shi ne ma'ana fa hala bainahum al-mawju wa kana min al-mughraqin, kumfan ambaliyar ruwan ya zo ya shafa kanci tsakanin Nuhu da wancan ɗan nasa, ɗan ya halaka. Kaga wannan duk ƙwarewa da dagiya da naci da ƙoƙari irin na Annabi Nuhu alaihi salatu wasalam, amma bai saka ɗansa da matarsa sun bi shi. to wannan shaykin kira hidayatul tawfiq hidayatul irshad din yayi yayi shekaru 950 yana yin hidayatul irshad amma tawfiq sai aka zabi mutum 80 su ne kawai Allah ya datar da su gabin wa'azin da ya zo musu da shi to in ka aje misalin annabi Nuhu sai mu dawo tsakiya tsakiya annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam bar dini matuka mai kokarin gaske abul anbiya mai kokari ne wurin salo da hikimomi na wa'azi kuma zai maka wa'azi baya yi da izza ya nuna cewa nan shi Allah ne ya aiko shi don haka dole ma kai a cikin hikima yake to duba wa'azin da yawa baban sa ya abati limata abudu ma la yasma wa la yabsu wa la yughni anka shi a cikin lallaba ya baba kai babban da kai wa baba da lallashi yana tara baban sa kasa yana bashi daraja da girma da Allah ya bashi baya jin cewa wai shi annabi ne ba dadin Allah a da karfi ma sai ka bi ni da hikimomi yayi tai amma ba mai musulunta ba shi yasa Allah yake bada labari wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace baya kamata ga wani annabi ko wanda suka yi imani an yastaghfiru lil mushrikin walau kanu uli qurba ko da kudangin su ne ma kusanta in ma ka ne mai kafa hujja da istighfarin da annabi Ibrahim ya yi baban sa Allah sai yace wa ma kana istighfaru ibrahim li abihi وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا ان موعده وعدها اياه استغفار ان ابراهيم يايي تيو مهيفنسا با كومي بني فاتي القوري ده يمسا ده يجي مثلا استغفرن لك فلما تبين له انه عدو لله فتبرأ منه يايين ده يغاني تيو بابان سنن بقين الله ني سي واسي دش ان ابراهيم لاواه حليم ابراهيم يا كسنجي مي يوم كوكاوا ga Allah madaukakin sarki ne kuma halim mai hakuri haka ya hakura da baban sa ya samu fanda gare kaga wannan ita ake kira hidayatul tawfiq hidayatul irshad irshadan idan annabi ibrahim ya dukkanin mai yuwa ya ga baban sa ya koma mutumin kirki ya bar bauta ko sassaƙin gumaka ya dawo yana bauta wa Allah guda daya la ta abudu shaytan haka ya ga baban nasa amma baban juda bara da annabi ibrahim yayi bai ji ba sai ya ce masa ragibun ant yanzu kai ibrahim kai ne kake kyamata abinda ka kawo ka bude ido kaga ina yi la illam tantahi da arjuman nan in baka daina wannan ka tobalan da kake ba zan jefe ka wahajurni maliyan ya kore shi mai masa koran kai to kaga shi bai dace ba da hidaya tawfiq amma hidaya irshadiya ibrahim ya kokarin sa sallallahu alaihi wasallam to sai ka sauko daga garshi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi muhammad Allah madaukakin sarki ya sa shine shugaban dukkanin halittun Allah kuma kana neman wani salo da gogewa da kwarewa da bajinta da hakuri babu wanda ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da dagiya da naci wurin ganin cewa duk wanda bai musulunta bai dawo bai musulunci ba da ƙarfi ba da dabara da lallashi kai in ta kama har kudi annabi zai dauka ya baka in dai in kudin zai saka dawo musulunci wallahi manzon Allah zai baka sallallahu alaihi wasallam abun mamaki sai ga babban sa Abu Talib bin Abdul Muttalib manzon Allah yayi yayin duniya babban sa ne musulunta ya gagara har babban nan sai zo na kwanci a gadan jinya manzon Allah ya zo yana ce masa ya ammu ya kai baba babba nan qul la ilaha illallah kalmatun uhajulaka biha indallah kalma ce wanda in ka fada na san zan tsaya maka akan ta ranar alkiyama a hannu guda kuma ga Abu Jahl bin Hisham da wani kafiri na biyu sun zo su kuma suna ce masa targabu an millati Abdul Muttalib yanzu kai zaka biye wa addinin yara ka kyamaci addinin iyaye da kakanni na gado da muka gada hakan nan ya mutu akan addinin iyaye da kakanni shine manzon Allah duk da haka ya dinga roƙa masa gafara shine Allah madaukakin sarki ya sauko da wancan aya da muka karanta da su وما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى الله مدوكين سكي كما يجي مس إنك لا تهدي من أحببت كي النبي إن جاء الله مدوكين سكي بك إسبك شرير دا وان دا كتي سوي شرير ولكن الله يهدي من يشاء سيدي الله شيك شرير دا وان دي قدامة وشيني مغانا الله مدوكين سكي كما أنا أمم فإنشوانا أدو بمبيان ليس عليك هداه شرير دا قوة دا قوة باهنم كي يجيب ولكن الله يهدي من يشاء الله ne yake shiryar da wanda yaga dama daga cikin bayansa dan haka hidaya tawfiki babu mai iya yin wannan sai Allah duk da baranka da salonka da gogewanka wurin da'awa baka isa baka sanya bawan Allah ya zo yi imani ya musulunta ya bi da'awan da kake yi sau da kafa wallahi babu wanda ya isa wannan shiryar da bayi ba hannu kowa yake bayan hannun mahallicin mu ne Allah madaukakin sarki bayan Allah ya shimfida wannan a matsayin mabudin wannan aya mai lamba ta 272 sai ya ce wa tumfiqu min khairin dan haka duk abin da za ku dauka ku bayan da dukiya fali anfusikum fa wannan idan kanku ne in ka dauka ka bayar dan kanka ne saboda babu wani abin da za ka dauka ka bayar da nufin sadaka mun yi misali jiya wallahi in kai domin Allah sai Allah ya miyar maka da gurbi har da kai babu abin da za ka dauka ka bayar fi sabilillahi da zuciyarka da cewa kai ne domin girmama karantarwan annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne yace in ka bada sadaka Allah zai miyar maka da gurbi annabi ne yace kullun ta duniya mala'iku biyu suna saukowa daya yana cewa Allahumma a'imu diqan khalafan duk mai bada sadaka Allah ka biya masa da gurbi abin da ya bayar har da kai wa a'imu sukan talafan shi kuma daya yana ce ka bayma wanda yake mako tawayewan arzikin sa dan haka tunda yana mako baya sadaka duke baya da zata wannan iko ne na Allah saboda haka kai imani da wannan sai ka dauka kake baya wato tabbas in dai zaka yi sadaka ka dinga samun gudi kenan ita kuma sadaka tana da wani abu guda daya koda kafiri ne yayin ta in dai sadaka ce to kafirin nan sai ya ga gurbin abin da ya bayar na sadaka ba mamaki wani zai ce ah to ai Allah baya karban abu sai a gurin masu imani eh abin da ake nufi ba da sakamako a ranar alkiyama amma duk wani aiki na jin kai duk wani aiki na faranta rai wa bayi in dai mutun zai yi shi a wannan duniya din to Allah zai bashi sakamakon sa a duniya kuma ya je ya tarar da sakamako a lahira idan shi mai imani idan kuma kafiri ne sai Allah ya hada masa lahirar da duniyar a bashi a duniya duka ya ci ne kaga ni ba a zalunce shi ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka ya faɗa ce innal kafira lalle kafiri idza amila hasanatan idan ya aiki nagartacce aikin da'a ya yi sadaka ko yi wa mutane wani abin da ya shafi jin jiyar da su dadi inna Allah ta'ala yut'imu bihi tu'matan min ad-dunya Allah madaukakin sarki zai bashi wani jin dadi na arzikin duniya duk wani kafiri misali kamar ana magana ko wani dan kwallo ya ga an ji ana ragargaza kasan Palestine hankalin sai ya tashi akwai wani takalmi da ake basu wanda ba kowa bane yake iya samun wannan takalmi ne mai tsadan gaske suna ce masa golden boot ya dauki golden boot dan sai sai ya dauki kudin kwacikon ya ce gashi nan a hukumar Palestine a gyaggyara a yi jin kai ga waɗanda azzaluman Isra'ila da Amerika suka yi musu ta'addaci ko shi ma kafiri ne ana ce masa kana jin sunansa ba ka san ba musulmi ba ne wai kristiyano wai kristiyano ya ba da gudunmawan gwalagwale dukiya mai tarin yawa ya ce a ji kai jin kai aikin jin kai wa musulmin Palestine da arnan Isra'ila da Amerika suke kashewa to ko za ka ga wannan dan kwallon da yau na abu insha Allah za ka ga kullun gaba zai ke ci saboda alƙawari ne na Allah madaukakin sarki in kai jin kai wa bayi kai kuma Allah zai ji yadda kai dadi duniya da lahira idan kai musulmi idan kai ba musulmi bane kuma Allah zai ji yadda kai dadi a duniya saboda jin kai da kai wa bayin Allah ban sani banda masu kallon kwallo suna jin mu daga nesa sun san wannan dan kwallon duk yadda aka yi nasara yake samu a rayuwarsa ta kwallo
yayi yunkurin shiga musulunci
ba to muna masa addu'a Allah ya musulunta da shi Allah ya sa ya zama daga cikin ƴan uwan musulmi wanda in ya shiga musulunci insha Allah ayyukan da zai yi yafi wanda yake a lokacin da yake kafirci yana da kyau muke fahimtar taimakawa bayin Allah ba a yin sa mutum kuma ya fadi a banza matukan zaka yi sadaka matukan zaka tausaya wa masu mabukata matukan zaka yi jin kai ga mutanen da suke halunkunci wallahi Allah baya barin ka haka kawai kai abin yawo shine Allah ya ce wa tunfiqu min khairin fali anfusikum wa tunfiqu in lam tiga a wajhi Allah ku tabbata in za ku yi din ya zama kuna yi ne domin neman yardan mahalicci ku Allah madaukakin sarki wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaykum ku fasani Allah yana jaddadawa babu abin da za ku dauka ku bayar face Allah ya cika muku ladan ku duniya da lahira wa antum la tuzlamuna ba'a zalimtan ku da komai kamar mun tambaye Allah to in za mu bayar din a suwa za mu bayar bari mu ci Allah ya ba mu shawara sai ya ce lil fuqara'i wa ma tunfiquna da ake ta faɗa idza anfaqtum min nafaqatin dika ai ku dauka ku bayar lil fuqara da mabukata waɗanne irin mabukata allazina uhsiru fi sabilillah wanda aka tare su aka tsare su musamman an yi tanadin kota kwana domin kare addinin Allah anan malamai suke cewa idan ba a yaki to ana so a duba su wane ne masu ayyukan karantar da al'umma to a dauka ake ba su wannan dukiya da tare da cewa mu a kasar Hausa malanta har yanki ake mata ana cewa wai karantarwa kanwar jaririyar ko jaririyar sara daga ki sai sata malinta ko karantarwa jaririyar sara daga ita sai sata eh wai yanzu shi malami mai karantarwa rashin aikin yi ne yasa shi wannan inda zai samu sata zai bar wannan aikin karantarwa dan sata tafi kawo kudi akan wannan na haka zai kare a talauci kuma abin sai yana neman zama kaman haka ne haka ga malami ayyayyage rufige malami kuma na koma wani irin malanta ne da na gargarin da na malaman boko malamin boko daliban sa ba sa son zama irin sa an tara yara ana tambaye su me za ku zama wannan ce yana son zama gwamna wannan ce yana wata mata ce tana son ta zama ministan kudi lokacin in gozi mun kwance kuye la basan manta ba tace tana son zama gozi saboda ana yawan nuna mun gozi a TV ministan kudi ita mun gozi take so ta zama ministan kudi babu wanda yace yana so ya zama malami koyarwa jaririyar sana'a daga ita sai sata ji su fara to Allah madaukakin sarki ya kare to ana neman idan har zaka dauka ka bayar ka duba malamai da yawa aikin su shine karantar da al'umma ba sa wasa lailan manhara ya karantar anan ba mu waki irin madanan da yazo ka samu yana tafsiri da asba anan da yamma yana kuma yana da dare zaka samu akwai masu tafsirin hawa uku za su yi da safi za su yi da rana sannan kuma za su yi da daddare bayan an yi ashar kuma dushi shi kadai kuma duka kasa ba shi komai ba za ka iya bayan sadaka ba kai to za a iya cewa Allah wanda rai da irin dukiyanka da kai kake makon bayarwa bayan Allah wanda su sun katange kansu sun tsare kansu domin tallafawa sauran mutane yanzu kai wanda zai koma gefe yana da dukiya baya so ya bayar din anya ya san Allah kuwa shi yanzu wannan da ya san Allah yake kokarin karantar da mutane su san Allah kuma shine abinda zaka renawa ni dai a iya fahimtar da ne da karantarwar da maluma suka yi mana babu wata sana'a mai kyau sama da malinta domin ita ce na danka baya yakewa malinta sana'a ce mai karfin gaske saboda in ka karantar da mutum wani abu ya ci gaba da amfani da wannan ilimin har abada ladanka ba zai yake ba sai lokacin da ya mutu ya daina amfani da shi kuma wata gara basa shi ne in ya karantar da wani kai ka karantar da shi sai ya zama baya aiki da abin amma ya karantar da wani shi kuma wanda ya karantar din sai ya zama yana aiki da shi har yanzu dai kana da kamashi shi ma wancan din sai ya karantar da wani kai ka samu chain ma'ana sarka na sadaka jariya an dinga tura maka sakamakon ladan ka bayan wannan kuma wani abu da kake tunanin zai samu wannan ladan babu ta yi kace mai koyar da sana'a mai koyar da sana'a shi ma sunan sa malami wanda zai koya maka kafintari zai koya maka wani abu wanda zaka yi kanke dogaro da shi ko da daga baya ka koyar musu kai sai ka daina to mutum wanda ka koya musu suna cin abinci da wannan shi wanda ya koya maka na farkon nan to lokacin da suka yi aikin alheri sai ya tura masa ga mutum saboda ilimin sa ne yayi tasiri ya kai ga wadancan dan haka malinta ko karantarwa na daga cikin ayyuka mafiya tsada da ya kamata a ce mutane su mai da hankali a kai ki koya wa mutane ko ka koya wa mutane yankan kayan mutane na dinkawa ka koya musu aski wanzanci ka koya musu yankan farce misali abinda in yayi zai ci abinci da shi ka koya masa gini bricklayer ya hada blow da blow ya gini ka koya masa wayarin din lantarki ka koya masa gyaran wayoyin salula wanda yanzu su ne ake trending akan su ka koya masa sunan wannan abin da kake din malinta matukan kuma zai ci abinci a kai ladanka ba zai yanke ba to dan haka Allah madaukakin sarki anan yake cewa in zamu bada sadaka mu bayarwa alfuqara sanannun talaka wannan allazina uhsibu fi sabilillah wanda aka tare su musamman domin aikin habaka addinin Allah la yastadiuna darban fil ardi ba sa ma iya fita kasuwanci ko fatauci wanda mun sani fita fatauci ko kasuwanci din abu ne mai kyau to amma su yanzu saboda sun mai da hankali a wurin ganin cewa mutane sai sun san Allah lailan wani har ba dare ba rana kamar da annabi Muhammad ya faɗa inni da autu qawmi lailan wani hara suna ta aiki ba ji ba gani su fita nan su fita can su shiga nan su faɗa can suna ta kokarin karantar da kuma nusar da mutane bin tafarkin Allah amma kai kuma kana can kana neman kudin baka ma sani ba hatta yu asanidiyan su Allah yake baka arziki wa hal tumsaruna wa turzaquna illa bi du'afaikum ai ba a taimakon ku a baku arziki sai asanidiyan talakawan cikin ku masu kokarin kare alfarman musulunci la yastadimuna darban fil ardi yahsabuhum aljahilu aghniya'an min at-ta'affuf shi jahili daƙiƙi yana daukan cewa su ma masu kuɗi ne saboda kamewar su ka san Hausawa saboda sun rena wa malamai har karin magana suke da ita kuma tsammanin man rabbuka ku malam yayi mini da kino ma dan zakka to ba za ka bashi ba ya ce kuma sai yanki ka cinye abin ka mana kawai ba sa roƙon mutane suna iya kokari wurin ta'affufi kamewa ta'rifuhum bisimahum zaka fahimce su da kamannin su la yas'aluna an-nasa ilhafa ba sa roƙon mutane ilha da naci ba sa naciya ne ya tafin ka sai ka bashi ya zama dan dukuni to ba sa irin wannan abu amma tun ki komin kairin Allah sai yake jaddadawa daga ƙarshen aya babu abin da zaku dauka ku bayar na dukiya fa inna Allaha bihi alim face Allah yana sani don haka babu abin da zaku ciyar face ladan ku yana nan ajiya a wurin Allah sai Allah ya jinjina ga bayansa masu kokarin ciyarwa ya ce allazina yunfiquna amwalahum masu daukan dukiyarsu su bayar fi sabilillahi billahi cikin dare wannan ha wanda yana cikin dabi'un sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam misali sayyidina Ali bin Abi Talib sayyidina Ali ya san gidan talakawa a Madina yakan dauki duhun alkama a gadan bayansa sai dare yayi kowa ya shiga ya kwanta kafin ya tafi daman kuma shi Ali masani ne ya iya rubutu da karatu ya san cewa gidan Malam Ahmadu ne misali Ahmadu kullun ya fita baya nemo abinci da kere ke nemo to duk lokacin da ya ganshi a yammutse ya san hankalinsa yana tashi babu abinci sai ya je gida sai ya samu buku sai ya rubuta Malam Ahmadu misali mai wanki da guga ko Malam Ahmadu mai gyaran takalma ko Malam Ahmadu mai kaza ya dai rubuta suna da inkiyar mutumin wanda ya san ya gani nasa ne sai ya dauki abin da daddare sai ya zo kofar gidansa sai ya jingina a cikin gida ta yadda asuban fari idan Malam Ahmadu sai fito daga gida ya taho masallaci yana buɗewa sai ya ga buku ya faro ciki zai damu sai ga rubuta Malam Ahmadu mai wanki da guga zai ciki ya ne ai na sake kawai sai dauka ya dinga nan shi ciki to wannan abin da sai na Ali ya dinga yi kenan tsawon rayuwarsa ba san yana haka ba ba a san ko me yin wannan abin ba sahabbai da dama da tabi'ai da suka yi rayuwa da shi sun tabbatar ana musu wannan abin amma ba su gane waye mai yi din ba har sai da ya mutu bayan sai na Ali ya yi wafati an zo ana masa wanka sai aka ga wani tambarin alamun daukan abu ya yi masa kanta a gadon bayansa sai yake tambaya menene sai matansa suke cewa ga abin da yake zunsurutu amirul mu'minin shugaban duniya na musulunci a lokacin yana daukan buhun hatsi a bayansa ya zagaya ce kofar gidan mabukaci ya jingina masa kuma su lokacin su babu sata saboda sun yi adalci zance waya zuwa tsallaka gida ko a ga ka aje buhun ka kofar gida dauka babu ko mu a nan Najeriya an yi wani lokaci kafin ciki tarihin Najeriya shekaru 200 bayan lokacin su dauko biyu mace za ta iya dauko mai daga Maiduguri da ta biyo ta nan ta tafi har Sokoto ba wanda zai tare ta ko fiye ba za a mata mace ita kaɗai babu wanda zai tare ta kuma ko kura ba za ta kama ta a hanya da kafa za ta zo tana tafiya tana haya da zango saboda ba su da kayan safara ta dauko man gyaɗa ta je ta kai ta sayar ta sai wani abu a can kuma tana tafiya da kafa din tana haya da zango har ta koma nawa ne mutanen Ghana suke zuwa Najeriya yan Najeriya suke zuwa Ghana in ka ji ana ce zango duk inda ka ji zango a kasar Hausa inda Hausawa suke yada zango ne a tafi sai a yada zango suna kiran gurin zango irin su kuma sun kasan Ghana da sauransu nawa ne wanda akwai wani dan sanda ba da ya shugabancin yan sanda a Najeriya sunansa Ibrahim Kumasi ka je ka bincika asalin su daga can Ghana suka tafi kuma sun kasan Ghana ba kuma waye da mota ko jirgin sama suke zuwa ba da kafa ne to irin wannan abin a shekarun baya can an yi zaman lafiya amma yanzu fa kwarai da gaske zango in ka ji zango gurin da ake yada zango ne kamar nan akwai wani mace ta nan da ake ce masa macen hutu to haka ne in ka ji zango a duk inda kasar Hausa take zango ma'ana an yi tafiya a yada zango a wuri kaza gurin da suke yada zango a huta ta yi kwana za a yi ma a kwana a gurin kafin washe gari an shirya kuma sai a sake ci gaba da nausawa Allah madaukakin sarki ya gane da don haka dai masu ciyar da dukiyansu billaili da dare wal nahar da yini sirran a boye wa alaniyatan da kuma a bayyane. Mun yi bayanin ciyarwa sirran da alaniya ciyar, amma tunda munasaba ta kawo sirran au alaniya shine kai abin da ba sai wani ya gani ba, shine sirran alaniya kuma kai shi a bayyane kuma babu zancen biya ce. Innama al'amal binniyati, Allah yana hukunta aiki ne da mai mutun yayi niyya. Asalin manufan ka na fitar da dukiyar a rana tsaka lokacin azhar kuma ka tara mutane suka yi layi kake ba su. Asalin manufan ka ba dan ka lissafa ganan talakawa ina ba su kudi ba, saboda kai ka sani an gonku a gonar da sun kai ka sau goma ko sau ma 50 sun fi ka kudi ninki goma ko ninki 50 amma ba sa yi. To ya za ka yi ka nuna musu yadda za su ke yi tunda sun ki zuwa sauraron wazi? To ka zo ka jera mutane ka yi, waɗannan mutanen da ka jera za su kaiwa ne Allah ya saka masa da alheri, kaiwa ne Allah ya masa albarka, kaiwa ne, to wannan zai sa musu kishi insha Allah. Kuma gobe ko jibi za ka ga wani ya fara kwaikwayon abin da kai shi ma zai tara. Ta yau kai ka tara ka raba 5,500 shi sai fara saboda mako da naira 200. Akwai wani lokacin yan rufai yana gwamna a Kaduna ya tara mutane yana ba su 200, har wata mata mai ciki aka ture ta haifa a gurin. Shi ne ɗan rufai da ke mutum ne shi ma wani lokacin baya ji baya gani, ya ce masa da kyau in ya ƙara yin wannan abin shi da shi. Ya hana shi ya ce in zai ba da zakka ya ce ba a masallaci su bai mutane, kar ya ƙara tara mutane da ba su 200,300 na suna yana ba da zakka. Wanda ka ga ka wulakanta fa'idar da ake so a samu ta zakka. Ita zakka ana so ne ka bayar wa mutumin da halabaɗi ba za ka ba shi ba, ma'anan baɗi ba za ka ba shi ba, ka ba shi abin da kauri kuma ka ba shi abin da kana sa ran ba burkushe shi zai ba. Yanzu ka cire zakkan miliyan ɗaya a dukiyanka, miliyan ɗaya ne zakkanka misali ka cire ta, to kamata yi aƙalla ka samu mutum biyar ka ba su 200,200. Kar ka ga ƙarancin mutanen da ka bai wa din aukin abin da ka ba su da kuma dogaro da kai da kake sa ran za su yi da wannan abin. To amma ta yaya za ka fitar da zakkanka bai wa mutane 5,000? 5,000 da ya je shago ya sayi shinkafa kwano 2 sai mai kuma koce bane ba zai iya yi ba. Kuma bane yana nan zai tunanin Ramadana ɗaya ga wata ne Alhaji wani ya ba mu 5,000 din nan zai ya sa alisafi kai kuma wai a hakan wai kai mai wayo ne tunda baraka ba shi to wani kuma sai ka canza sai ka sake samu wasu shi kuma har bashi zai je ciwo saboda ya san ɗaya ga wata Ramadana ka ba shi 5,000 nawa aka samu irin wannan har bashi mutum zai je dan tarota kallon hadirin nesa ba ran ba shi 5,500 Alhaji wani bana ma yana tunanin Alhaji wani shi kuma Alhaji wani sai ya canza ya yi canza direction shi kenan shi sai yana nan yana lissafin za a ba shi har ya ciwo ba shi ai ina cikin list ɗin zakkan Alhaji wani na wani ba ni bashin kaza in ya bani zan zo in baka shi kuma wani ɗin sinda ya san Alhaji wani yana ba da wannan 5,500 ɗin sai ya ɗauka ya bashi daga ƙarshe ka gano ana rigima saboda shi bai da hanyar samun kuɗin da zai bayar dama ya dogara ne da zakkan da za ka bashi. Don haka dai ku masu yin zakka da Allah ya hore muku ku sani asalin manufan zakka ita ce ko bati a nibiye shi yaƙi da talauci ta yadda wanda ka bashi ana sa ran baɗi ba za ka bashi ba. In ma za ka yi abin da kauri ka bai mutum huru 250,000 in za ka yi abin da ɗan dama-dama ka bai mutum 2,500 in za ka yi abin A class ka bai mutum ɗaya wannan 1,000,000 wallahi ya fi ka zaɓi mutum ɗaya mai buga-buga da ka san baya sama kullum yana layin cin kasuwa sai ka ƙara masa jari ka ga abin da wannan abin da ka bashi zai haifar masa. Amma ga kuwa karshen can abu ɗanɗanya haukaci suke cewa kai shi bai koshi ba kuma abin bai yi tasiri ba. Asalin manufan zakka ita ce a bayar domin a yaƙi talauci, wannan ita ce manufan musulunci ta ba da zakka. Yanzu dai mun ji kashe-kashe, kar ka bai mutum 10,100 aƙalla tun da ka cire 1,000,000 ka bai mutum 5,200 ko kuma in kana so ya ɗanki wannan kauri ka ba 250,000 mutum hudu ko kuma ka bai mutum 2,500 ko kuma mafi ƙololuwa a fagen gwaninta ka dace da kai muna sa ran ka dace da tsarin fitar da zakka shi ne ka bai mutum ɗaya wannan 1,000,000 taka 1,000,000 da ka cire zakka to samu mutum ɗaya mai fatauci ka ba shi ka ce wani ga zakka ka ga ikon Allah na tabbata wannan tunda ya har ɗan jarinsa kaɗan bai sa shi ya zauna na tumasanci ba a gidajen yan siyasa yana maula ko a bashi ko a hana shi to wannan kudin da ka bashi ai shi wannan ka sallame shi in Allah ya yarda baɗi ba za ka sa shi a lissafi ko ita ce manufan zakkan da shi ma zai fitar insha Allah zai fitar. kai kai domin Allah shi kuma dawo mai buga bugan nema ne to Allah sai ya sa albarka a niyyarka da kai ya sa albarka a niyyarsa ta neman gumin kansa sai ka gafin da ka bashi din ya haifar da miliyoyin kudi kafin bari a cikin watanni 11 sai ka ga Allah madaukakin sarki in shekara ta zagayo shi ma sai shiga lissafin masu ba da zakka kaga kai ka ci riba yanzu zakkansa mu'auna da karatun da muka yi yanzu da su zakkansa ya zama riban kafa a gare ka in ya bada zakka kai ma kana da kamashi kware da gaske saboda kai ne sula Allah ne ya bashi arziki amma ta sanadiyyar bashi zakkan da kai da haka kai na kaladan ba zai yi ba har sai lokacin da ya daina bada zakka kuma koda ba zakka yake bayarwa ba in aikin alheri ya saboda kai ne sulan yaukaka arzikin sa duk lokacin da kai da ka yaukaka masa wannan tarin dukiyar kana da kamashi to me asaran ka ci dan haka dai ya ku yan uwa masu arziki a duba a ciyar da dukiya bil laili wan nahar sirran wa alaniyatan sai Allah ya ce falahum ajrun min rabbihim suna da ladan su a wurin ubangijin su sakamako mai girman gaske wala khawfun alaihim ba sa tsoron abin da za su tunkara a ranar lahira wallahum yahzabun ko ba sa farin cikin abin da za su bari a gidan duniya ma'ana dai ko da ka bar haula haulanka ba za su daidaice ba Allah madaukakin sarki zai bi ka don zuri'arka ba za su zama ba daga cikin masu fadawa hannun ni'a su wallahu ta'ala a'ala wa a'ala kuma nan za mu dakata sai in Allah madaukakin sarki ya kai mu gobe za mu ci gaba da yadda muke tsaya muna addu'a abin da muka faɗa ya zama daidai Allah ya sa mu tare ya duka cikin lada abinda muka fuskure kuma muna roƙon Allah gafara da addu'a